إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لا تقص دوة ربيع الأول جرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1,441 wanda ya daidai da 5 ga watan 11 shekara ta 2019 miladiya. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Ammar bin Yasir da ke cikin unguwar Hausawar Dan Fulani, da mun ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai albarka, littafin Ihya'us Sunna wa Ikmalul Bid'a na Sheikh Uthman ibn Fodi rahimahullah ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 84 a cikin wannan littafi. Darasin da ya gabata mun karanta babi na biyun karshe, wato babi na 32 wanda ya bayani akan mafarki da kuma abubuwan da ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da al'ummarsa game da mafarki, da kuma irin abubuwan da shaitan shi kuma ya saka wa mutane ya karantar da su ainihin wato game da mafarki. Mande yanda muka karanta a satin da ya gabata, hadisi ya tabbata cikin Bukhari, hadisin Samura bin Jundub, yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan tambayar sahabbansa shin ko akwai wanda ya mafarki, ya bada labarin mafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara masa. Sai wanda yake nuna cewa a ce babu laifin fassarar mafarki a addini, amma ya zamanto da sharuɗa da dokoki, kuma ya zamanto wanda zai fassarar mafarkin ya san ainihin ilimin fassarar mafarki din. Sannan mafarki da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma gaskiya ne. Allah maɗaukakin sarki yakan yi baiwa da kyauta ga wani ga wasu cikin al'umma ainihin da dacewa da mafarki da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda wannan yana nuna cewa lallai mutum yana kan kyakkyawan tafarki, yana kan kyakkyawar turba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin Anas ya ce lallai shaitan baya kama da shi, duk wanda ya ganshi a mafarki da kyawawan sugubinsa da kyawawan al'adun nan da muke karantawa ko ake karantar da mu, ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin waɗannan ɗabi'un da halayen, to Annabi ya gani shaitan baya kamanceceniya ne. Yaro sannan yana daga cikin abin da muka karanta game da mafarki shine mafarki akwai mai kyau akwai mara kyau. Duk lokacin da mutum ya yi mafarki kyakkyawa, wannan wata bishara ce Allah maɗaukakin sarki ke nuna masa mafarki, bisharar wani abu da zai iya faruwa gare shi ko ga al'umma nan gaba. Allah maɗaukakin sarki yakan nuna wasu cikin bayansa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yanki ne cikin yanki 40 da wani abu na annabta shi mafarki kyakkyawa. Da haka Allah maɗaukakin sarki kan azurta wasu da kyawawan mafarkai, wanda wannan kyawawan mafarkan alama ce ta kyakkyawan fata ga wanda ya mafarki din ko kuma aka yi masa wannan mafarki din. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi irin wannan mafarkin babu laifi, ni'ima ce, babu laifi ya zantar da wani daga cikin mutanen da ya aminta da ƙaunar da suke tsakaninsu, domin kila za su taimaka masa da addu'ar Allah ta'ala ya tabbatar da mafarkinsa. Sannan kuma a hannu guda akwai mafarki mara kyau, mafarkin da mutum zai ga bai ji daɗin mafarkin ba, mafarkin da wani ma ya kasa komawa bacci saboda irin mugun abin da ya gani a cikin baccin. Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan daga shaytan ne. Da aka yi mutum ya yi irin wannan mafarkin, kada ya ba wa kowa labari, ya ja bakinsa ya shiru, ya nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga sharrin abin da ya gani, wannan mafarki ba zai yi tasiri ba, ba kuma zai cutar da shi ba. Wannan duk mun ji wannan a hadisin Abi Sa'id al-Khudri, hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito shi, da kuma hadisin ainihin wato Abu Qatada, Allah ya ƙara masa yarda. Sannan daga ciki akwai kuma wato tsawatarwa da jan kunne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi game da yin ƙaryan mafarki. Akwai wani sabida ya nuna kamar shi wani mutum ne na Allah, wani salihin bawa ne, don ya nuna cewa shi kamar wani waliyi ne, da aka sai ya zauna yana ba da labarin ai ya yi mafarki da ma'aikacin Allah, ya yi mafarki da kaza, ya yi mafarki kaza, kyawawan mafarkai ya dinga faɗa kuma ƙarya yake. Ko wasu bisharoyi ya ce an masa bishara a cikin mafarki, an ce masa kaza, an ce masa kaza, don ya nuna wa mutane irin matsayinsa a wajen Allah. To ƙaryan mafarki ƙarya ce mai haɗari ƙwarai da gaske, domin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito, hadisin ainihin wato Umar Abdullahi dan Umar yake cewa ƙarya mafi girma da mutum zai yi shi ne ya ce ya yi mafarkin wani abu kuma ƙarya ne bai yi ba. Sannan akwai hadisin Abdullahi dan Abbas wanda ya fi zama barazana, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi ƙaryan mafarki ya ce ya gani kuma alhalin ba abin da ya gani a cikin mafarkinsa, to ranar tashin alƙiyama za a tilasta masa ya kulle tsakanin alkama ƙwaya guda biyu, a kawo masa ƙwayoyin alkama guda biyu. Ka gani ƙwayar alkama ba zare ba ne, wannan tana a iya ɗan ƙullan su, amma shi gwale-gwale da irin hukumar da za a yi masa shi ne za a kawo masa ƙwayar alkama guda biyu a ce sai ya kulle su guri biyu. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To bayan wannan kuma sai muka shiga wasu daga cikin bidi'o'i game da abin da ya shafi ainihin wato mafarki, wanda daga ciki shi ne mutum wato da ya yi mafarki kawai sai ya yi gaba gaɗi abinda aka nuna masa, ko aka gaya mai a mafarki kawai zai aiwatar ba tare da ya tuntubi shin yaya matsayin wannan mafarki yake a Alƙur'ani, yaya matsayin wannan mafarki yake a hadisi. Ma'ana baya tuntubar shari'a kafin ya aiwatar da mafarkin, kawai an ce masa mafarki yau ka haɗu da wani ka ba shi kaza, ko kuma ka yi sadakar kaza, ko ka yi ibada nau'i iri kaza, kawai da mutum ya farka sai zai kawai kama wannan ibada. Wannan yana daga cikin bid'ar da ɗan fodo ya kawo a mafarki. Wannan bid'a idan kai mafarki shi mafarkin naka sai ka tsora shi a mizanin shari'a, shin wannan mafarkin naka ya hau kan sikelin mizanin shari'a? In ya hau shi kenan sai ka aiwatar da abin da ka gani a mafarki. Misali sai kai mafarkin an ce kai sallan isha a kan lokaci, kaga wannan yin sallah akan lokaci wajibi ne, to wannan kamar kila wata alama ce ta kana dan sakaci da sallah, ba ka cika yin ta akan lokaci ba, sai aka yi maka jankun ne da ka dinga yi akan lokaci. To yanzu kaga wannan ba wani tambaya, na san dama sallar al'asr isha akan lokaci farilla ne, yato aiwatar kawai. Amma sai aka zo da wata irin kaifiyar ibada a mafarki, aka zo maka da wata siga ta ibada, aka ce in ka farka yau kayi kaza, wannan abin da za ka yi sai ka kalli shari'a ta ba da dama a irin wannan. In ka ba da dama to yanzu an karfafe ka ne a mafarkin cewa ka dinga yi. Idan shari'a ba ta zo da wannan abin ba, to ba za ka aiwatar da shi ba, dan ba za ka dinga tsaro wa addini, ba za ka dinga yin ƙari a addini da sunan mafarki ba. Ka zo da wata ibada sabon samfuri ba a santa ba, ka ce a mafarki aka ce ka dinga yi. Ina fata an gane. Wannan yana daga cikin abin da malamin Sheikh Usman Dan Fodio ya ambata. Wannan ina ganin a takaice wannan shine abin da muka karanta satin da ya gabata. Da aka zamu dora daga inda muka tsaya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa min dhalika al-i'timad fi al-istikhara ala ma yarahu fi an-nawm aw yarahu lahu ghayru huwa bid'atun wa huwa bid'atun makruha. Ya Uthman dan Fodio yake cewa wa min dhalika, yana daga cikin bid'a a babun mafarki, al-i'timadu fil istikhara, wato dogara da istiharar da mutum yayi alama ya rahu fil nawli akan abin da ya gani a cikin bacci amma yanda na kan fara bayani sai ya wuce lokaci ya gure shi ne wani za ka ga in yi istihara ko wai sai daga ganin ai istihara na an ce in mutum yayi istihara zai gani a mafarki yayi abin ko kar yayi misali mutum ne yana so yana neman aure ko mutum ne yana so ya kai gida ko mutum yana so ya wata tafiya ko mutum yana so ya wani kasuwanci to sai yake kokarin ya san wannan kasuwancin da zai yi akwai alheri ko babu wannan auren da zai yi akwai alheri a cikin wannan auren ko babu wannan unguwar da yake so ya kai gida zaman sa a unguwa akwai alheri ko babu wannan karatun da yake so ya yi course din da yake so ya yi akwai alheri ko babu a'a wata sana'a yake so ya yi shin yinta alheri ne ko ba alheri aiki yake nema kuma ya samu aikin nan akwai alheri ko babu misali to addini sai zo da istikhara istikhara shine ba wa Allah zati kila ayyuka ne guda biyu ka samu offer ce ka samu ka samu offer a ma'aikata kaza kuma san dama ka yi apply gurare da dama sai kuma ga wata ta sake fitowa to sai kake so Allah ta'ala ya zaban ma cikin ofofin nan guda biyu wacce ta fi alheri ko kuma admission kake nema a jami'o'i ka cike choice guri kaza ka cike kaza wani choice ɗin a wani guri sai dai Allah ya taimaka admission sai ya fito sai kake so a cikin jami'o'in nan guda biyu wata jami'a ce mafi alkhairi a'a gida aka nuna maka gidaje ka dan samu kuɗin ka kake so ka sai muhalli ko ka sai fili sai aka nuna ma fulo sai guda biyu ko sama da haka wannan a wata unguwa wannan a wata unguwa wannan a wata unguwa sai kake so ka ba wa Allah ya zaban maka a cikin fulotan nan ko a cikin gidajen nan da za ka siya wanne ya fi zama alheri a'a yara ne guda biyu so kake kai aure amma gaskiya ka yaba da hankalin wancan wancan ma ita ma ana gaya maka kirkinta baka je wajen kowace a cikinsu ba sai kake so Allah maɗaukakin sarki ya yi maka zaɓi tsakanin ƴan matan nan guda biyu wacce ta fi alkhairi wannan shi ne abin da ake nufi da istikhara ka miƙa wa Allah al'amari ya zaɓan ma to ita wannan istikharar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da ita ya koya wa sahabbansa yana ma karantar da su kamar yadda yake koya musu surorin alqur'ani saboda muhimmancin a rayuwar dan adam wani lokaci kakan samu kanka irin wannan yanayi kan to sai ka miƙa al'amari zuwa ga Allah ka nemi ma abota sani a wannan su baka shawara sannan ka istikhara na fata an gane to saboda muhimmancin ka tafiya ma in zaka yi zaka yi istikhara wannan tafiyar akwai alkhairi a cikin ta ko babu sai ka ba Allah zaki to wannan bawa Allah zabin shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wata addu'a da ake yi zaka yi sallah raka'a biyu wannan sallah raka'a biyu ba sallar farilla ba ce sallar nafila ana kiranta salatul istikhara raka'a biyu raka'a farko fatiha da sura ko wata irin sura a cikin alqur'ani raka'a ta biyu ka kuma karanta fatiha da wata sura idan kai to anan malamai sun rabu gida biyu wasu suka ce a cikin tahiyyar karshe kafin kai sallama shine sai ka karanta wannan addu'ar da zan karanta yau wasu malaman kuma suka ce a'a ai dama daga cikin wato sai ka gama sallar kaf kai sallama sai kuma kai wannan du'a da istikhara ne su wa'anda suka ce kan kai sallama suka ce to dama gurin amsa addu'a ne ai bayan kai tahiyyar kai sallama annabi ya ce nan gurin amsa addu'a ne mutum da nan gurin amsa addu'a ne to anan suke ganin ya dace kan kai sallama tunda an baka tabbacin wannan gurin amsa addu'a ne ka gama tahiyya ta yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kan kai sallama sai ka karanta du'a istikhara sannan sai istikhara sai kai sallama wasu kuma suka ce a'a saboda a cikin kila za ta ambaci wasu abubuwa wanda ba larabci ba to bai dace kuma kai wani yare wanda ba larabci ba a cikin sallah kila za ka ce Allahumma ya ubangiji idan wannan kasuwancin ba kasuwanci ba larabci ba ne ya Allah idan wannan matar in wannan gidan in wannan tafiyar idan wannan course din in wannan aikin to kaga duk wannan kila ba za ka iya fadarsa da larabci ba sai da Hausa to kuma in kai shi kan sai sallama ka yi magana da wani yare wanda ba larabci ba a cikin sallah shi sa wasu suke ganin a'a ka bari sai ka gama sallar ka tsaf sai ka karanta du'a istikhara duk dai maganganu ne ijtihadat ne na malamai duk wanda kai babu wani matsala akan abin sa fahimta ta wallahu ta'ala a'lam to idan kike sallan nan raka'a biyu sai kace allahumma inni astakhiruka bi ilmi wa astaqdiruka bi qudrati wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa aqdiru wa taqdiru wa la aqdiru wa anta allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به كان وانا يشكي الدعاء duniyar istikhara wannan addu'a kan wani mai damfare kai sai zan ba istikhara annabi koya wa kowaye ba cewa yake yi wa wani ba haka ba wani wanda aka ce mai istikhara duk wanda zai taimake kai koya ma ya rubuta maka shi da larabci ko ya rubuta ma da hausan boko ka je ka iya ta sosai annabi koyar da sabon sai kamar yanda yake koya musu alqur'ani haka zaka da dama sabon sai ya haka kan ma wani ya saka a cikin daki ya damfare kai da tantin du'a'ul istikhara fi sabilillahi annabi ya koya wa umma kuma wannan ita ce abinda ta kunsa shine ya Allah ina neman zabinka da ilimin nan naka da kuma kudurarka domin kai kake da ilimi ni ba ni da ilimi iya ilimin abinda na sani kawai kila dan kadan ne kai ka san ciki da waje da kewaye ko ina da ko ina game da wannan al'amari kila ni dan ilimi na abinda na sani ko wanda na dan samu bayani a kai kadan ne ya Allah ilimin ka mai fadi ne sai ka sani ni ban sani ya Allah kai ne mai kaddarawa mai iko ni ban da iko kuma ya Allah kai ne masanin gaibi abin nan ni ban san wanne yafi alheri kai ka san gaibi inda alheri yake kai ka ji sani ya Allah ina roƙonka idan wannan al'amari sai ka ambace shi malamai suka ce sai ka ambace abu idan karatu ne kace ya Allah idan wannan course din ya Allah admission din nan guda biyu idan makaranta kaza ko makaranta kaza sai ka ambaci sunan gurin in aure ne kace ya Allah in wannan auren in gida za ka tafiya in wannan gidan in tafiya ce ya Allah in wannan tafiya akwai alheri a cikin ta a cikin addini na ba zai samu matsala ba in na samu wannan abu sannan alheri ne a rayuwata kar kuma in yi abin da zai zo kuma ya dagula min rayuwata kuma wannan abin alheri ne karshen rayuwa ta karshen al'amari wani abin za ka ji daɗin sa yanzu kuma gaba kai kuka ya Allah in har karshen al'amari na wannan abu alheri ne ya Allah ka kaddara mu kuma ya Allah sauƙaƙa mun duk wata hanya da zan mallake shi ko in same shi kai duk wata abu mai wahala ya Allah kana iya tafiyar da wannan wahala ta kawo sauƙi ya Allah hanyar da zan mallaki wannan abin tunda Allah alheri ne a wajena Allah ka kaddara mu kuma ka sauƙaƙa mu sannan kuma ya Allah ka sa mun albarka ya Allah ka gaya mu duk abin da kai Allah ya zaɓa maka ba za ka tafi ya ka duba fa abubuwa guda uku an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mun albarka a cikin sa sannan sai ka ce ya Allah idan kuma wannan al'amari a cikin ilimin gaibin sai ka faɗi sunan abin aure ne a tafiya ce a karatu ne a aiki ne a gida za ka tafiya ko wani abu da kama da haka ya Allah idan wannan al'amari sharri ne a gare ni game da addini kila in mata ce za ta sa ka daina zuwa gurin karatu ta hana ka alheri ta yanke zumunci tsakaninka da 'yan uwanka har ka ga ta zama matar fitina ta sa ka daina alheri ka canja kuma ka fitina da ita ba ka iya rabuwa da ita ba ko kuma gida ne amma shu'umi ne gidan ba alheri a cikinsa ana yawan sace-sace ana yawan haurowa a ɗauke muku abubuwa ana yawan gobara a gidan misali idan tafiya ce kila tafiya ce wadda ta yi an sha wahala za a iya yin haɗari za a iya samun wahalhalu irin na tafiya idan karatu ne kila sai ka yi niza a ciki ka samu school over ko ka samu kaza ko ka samu matsalolin da karatun ko ba zai gamu ba ko kuma ka samu a ƙarshe ka samu ainihin wato result ɗin da yake bai da daraja an fahimta to shi ne sai ka yi wannan addu'ar ya Allah idan wannan al'amari sharri ne a gare ni a cikin addini zai cutar min da addini zai kawo min nakasa a addini ya Allah idan wannan al'amari zai zama sharri a rayuwata ya Allah wannan al'amari zai ƙarshensa ba zai zama mai kyau ba a gare ni ya Allah ka raba ni da wannan abin ni shi ma abin ka raba shi da ni
ya Allah cire mun abun daga raina abun ya zama bana ya fice mun daga rai ko sirifu anni wa sirifni an sannan Allah kaddara mun alheri din sannan ka sa in ga mutum ya ga da wannan alheri da ka zaba mun dan wani lokaci za ka ga yanzu wani zai zo ya ce maka na gafa ta malam wallahi kaza 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 wata yarinya ce musamman ne ba aure ita ce to kai istikhara ai malam ai ni din miki akwai alheri kai in tsara a ai insha Allah ni so nake maka yi addu'a in ba alheri ma Allah ya mai da shi zama alheri a ga wannan yayi ni ta ko wani ma wai kan ma istikara ta bashi matsala shi ba ne ko tayi masa shi ba wani bayani ko an bayyana ta to kaga wannan shine istikara ya Allah bayan kai kawar da abin daga raina kuma ya Allah kaddara mun alherin a inda ni alheri nake kuma ka sa in yadda da wannan alherin da kai ka zaɓo mu ke da wannan kike du'a wurin istikara duk wani malami da yake ma akwai wata istikara ba wannan ba kawai dan farka ko a ce za ya ma da tarbi ballan tana ce za a buga ma da kasa wannan duba ne dan bugun kasa ne kawai dan duba ne boka ne kawai ko a ce da tarbi ko a kawo wata tsinkaye a ce dauki daya a ciki ko a dauki tarbi a ce dauki ka riƙe kwaya daya a ciki za a yi wata addu'a ko za a yi istikara ko kuma ka ji malam ai ya ce istikhara zai yi ba wanda ya aka ce maka kai za ka yi kayata a rubuta ma ita ma da hausar boko ka dai iya bakaken daidai amma ba ka haddace ban kawo kai sallama sai ka baje takardar a gaban ka dinga karanta kudin da za ka kai masa shi wanda zai damfare ka kai sadaka da shi ka samu ladan sadaka abu da an bayyana wannan ita ce istikhara babu wata karka dauka wai ka saka ce ne ko da ko wani ya ce maka ai ka san istikhara istikhara kala kala ce ba wani kala kala sai dai jinin istikhara an bayyana akwai jinin istihaba wanda mata suke yi in ba shi ba to sai kuma salatin istikhara ita ce wannan kwaya daya addu'an neman zabi ba kala kala bace ballantana a ce a in baka iya ba ga wata kalar ga wata kalar kwaya daya ce tak sallah raka'a biyu za ka yi in kai sallah raka'a biyu karatun fatiha da sura sura in kai sallama a wajen wasu malaman sai karanta wannan addu'a da na gaya ma duk cikin littafin mu na addini akwai ta ka duba dan karamin littafin na dukkan musulmi na addu'o'i akwai a ciki kana zuwa ka bada naira 100 a kasuwa za ka so kaje ka sa addu'o'in ka kai kokari ka rike ta saboda wannan tana da alaka da rayuwarka duk abin da za ka yi ba ya ka je wajen dan duba ba yanzu wani wallahi ya gaya ma ko tashi ya ji ba da ji ya ga malamin a kuma matsafa makiyan nan ba suna da wani ma yanzu ce mun gaisa da wani tohe na biyan a jiki ya ce ai shi ma yana ciki shi ma yana ciki da a firkir ta sawa mutum lissafi wallahi ma Allah dan kudin mutum su sun tsotsewa su tsamewa ma Allah mutum baya sai da kai baya sai da wani zuwa zaune shi ya samu wani dumku ya zo ya talaushe sa kawai ta kawai abin nan duk kwashe masa yan aliyan shi bai iya sana'a ba kai ka iya ka je ka yi kai kaza kai nan ka kwaso rana ka dafu kai bangaren ku ba ka samu kudi shi kuma yana zaune shi abin da ya iya ya yi da ne ka yi ma wayo ya kwashi shi ya iya zubi da ka wannan abubuwan suna nan kuma sun yawai ta irin wannan malaman wayan da za a gansu ko dinke suna shiga mata suna yanzu da mata da yan siyasa da manyan masu za a gani suna zuwa irin wayan wajen wajen yawanci wannan in ka samu wanda yake abin nan ke wanda ba zai dan jingina da addini ce ita fara ake banda kuma yan bokaye zalla da wannan shi wanda ya dan jingina da addini ne in kika zo kika faɗi matsalolin ka ko ka zo ka faɗi matsalolin ka yace za a yi istihara in yace za a yi istihara na ba duba zai ba shi ne gaskiyar magana wannan yaran ka ciya ne Allah ya tsare da aka ga addu'a nan ta istihara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma ka free of charge ka je ka iya ka koya wa al'ummar da kake rayuwa cikin ka koya ɗalibanka in kai malami ne ka koya wa iyalanka in kai magidanci ne ka koya ƴaƴanka duk su iya ba wani zancen wani addu'a yau mutum bugun kasa ko a gani da alheri ko babu istikhara ita annabi ya koyar kuma shi ne a nan ma nake gaya ma ba mafarki za a yi kar ma a ce in kai istikhara wani kuma zai baka wannan istikhara sai ce amma za ka yi mafarki in abin alheri ne za ka gani a mafarki in kuma ba alheri bane za a nuna ma mafarki ba wani mafarki da ake yi da istikhara kawai kai ka ba Allah zaki sannan ka nemi shawarar ma abota sani akan wannan abu in ba alheri Allah ta'ala zai hana yiwuwar abu ka kawo ma mafi alheri kawai shi ne an bayyanta sai ga abin Allah ta'ala ya sa abin ya yi kuma ya sauƙaƙa maka yiwuwar abin akwai alheri an bayyanta bayan ka yi istikara kuma sai ka nemi ahlul zikiri in kasuwanci za ka fara ka ba Allah zaɓin kasuwancin nan da alheri sai kuma ka nemi masana wanda sun fi ka ƙwarewa a kasuwancin yaya abin yake ba ka shawarwari idan aure kake nema bayan kai istikhara kuma sai ka nemi abota sani game da wannan yarinya da kake nema ya nagartace ya dabi'unta ya tarbiyyarta ya gidansu ya kaza ya kaza ka tambayi wannan an fahimta amma ba wani mafarki da shi ne abinda Shehu Usman dan Fodo yake so ya gaya ma wa min zalika yana daga cikin bid'a istikhara al-i'timadu fil istikhara mutum ya dogara idan yayi istihara ala ma yarahu fil nawmi akan abinda ya gani a cikin bacci aw yarahu lahu ghayruhu ko kuma wani sai ya masa mafarki wani sai ya masa mafarki ba shi ya istikara amma sai wani kuma ya zo ce ai ko nayi mafarki yau kai wato na ga auren nan naku kaman an yi ko kuma gidan nan har ma ta tsaya ta tare a ciki yace yau wato kaga istihara da dai a'a babu alaka tsakanin mafarki da istikara an bayyana huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruhiya ma mutum ya mafarki istikhara kuma ya dinga ganin a mafarki zai dogara mafarkin shi zai vitamin ya fassara masa da alherin ko babu wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wal yahdhar mimma yaf'aluhu ba'd an-nas malai yace ka guji abinda wasu mutane suke aikatawa wa huwa annahum yakhtaruna li anfusihim istikhara shine zaka ga wasu mutane suna zaba wa kansu wata istihara ghayra al-istikharati al-manqulati anhu sallallahu alaihi wasallam banda wannan istikharar da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da nasu wata istihara kamar yadda na babba da misali wa ba'dhum yastakhiru tilka al-istikharata ash-shar'iyya wasu kuma daga cikin mutane suna yin wato neman zabin Allah ta hanyar yin wannan istihara din irin ta shari'a wa yatawaqqafu ba'daha amma sai kuma ya tsaya cak bayan yayi istihara hatta ya rama namal wai har sai yayi mafarki ya fahimu minhu fi'la mastakhara fihi wato a cikin mafarkin ne zai fahimci ya aikata abin da yayi istihara a kansa au tarkahu ko kuma ya bar abin da yayi wannan abin da yayi istihara a kansa ma'ana mutane sun kasu ainihin wato kashi kashe kashe akwai wanda suna yin wata istihara ba wanda aka ruwaito daga annabi ba akwai kuma wanda zai istihara irin ta annabi amma matsalarsa shi da yayi sai ya tsaya chat ba zai yi abin ba wai har sai ya jira yayi mafarki a mafarkin ya gano akwai alheri ya ci gaba da yi ko ba alheri ya fasa aw yarahu ghayruhu ko wani sai ya masa mafarkin aw yarahu ghayruhu lahu ko wani ya masa mafarkin fa hadha laysa bi shay'in wannan ba komai bane mafarki bai da alaka da istikhara li'anna sahib al-isma sallallahu alaihi wasallam kada amara bil istikharati wal istishara domin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ba a tumi gabarin sako wato yayi umarni ne da ayi istihara kuma ne mushawara wannan shine wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ta'ala wani gure yake wa shawuruhum fil amr idza azamta fatawakkal ala Allah da ka kai shawara da wa'inda suke ma abota sani wannan ana buƙatar cikin al'amura sannan kuma kai istihara wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi la bima yara fil manam ba abinda mutum ya gani a bacci ba wala yudifu ila al-istikharati ash-shar'iyyati ghayraha sannan ba a yadda mutum ya jingina wata istihara ba zuwa ga istihara shari'a ga istikhara ta shari'a kuma mutum ya ce to in yake kuma an bashi kuma wata zai hada su duniya indai da ce ake nema duk wanda zai inda ta fadi sha ba wani inda ta fadi sha inda za ta fadi rana yamma ne ba yamma ta fadi ba akwai matsala ne gaskiyar alamar ba san inda rana za ta faɗi ba an sani yamma ne ran da ko ba ta faɗi da yamma ba to ta ɓaci tashin alkiyama an bayyana yawa ka san wani akwai raba shi ne ya dogara ya tafi akan hanya guda ɗaya mai kyau a'a shi sai ya raba kafa muzabzabina baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai yana tsayawa to ai wannan an ce annabi ne ya faɗa wannan kuma an ce manyan malamai ne suka abin nan haka ai duk sai mutum hada a'a ba a hada nabi sallallahu alaihi wasallam ta sa kawai zaka in kana neman biyan bukata li anna zalika bid'atu domin hada istikharar manzon Allah da wata istikharar bid'a ce wa yukusha min al bid'ati ita kuma bid'a ana jin tsoro idza dakhalat fi shay ita fa in ta shiga cikin al'amari duk abin da ta shiga ciki Allah ya jaha ana jin tsoro mutum ba zai nasara duk al'amarin ka in ka raki to bid'a ba kai nasara aula ya cimma ko kuma abin ka ba zai cika ba yawa ka san da wannan ko dai abun Allah ya kira albarka a ciki ko ba za ka yi nasara ba ma ko kai ko kuma abun kai ta fama ma ba zai kammala ba zai cika ba kisa ana jin tsoron kar ka dinga jajjaban shigowa da bid'o'i cikin al'amarin ka domin ita wato virus ce ita shigo wato lalata sai ka lalata duk abin da ke cikin memory da aka babban antivirus da ake yakar bid'a shine ka rike sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kar kar kai kwana ka tsaya kawai ka tafi ya sai ga al'amuran ka suna ta gudana gulun ban sha'awa Allah madaukakin sarki ya samu dace dan ta ha bayanu ma ahdathahu an-nasu fi bab ar-ru'ya min al-bid'i ash-shaytaniyya ala sabili tanbihi al-uqala la ala sabili al-insa mala yace to anan ne bayani ya tike game da irin abinda mutane suka kirkiro a ba wato na bid'a a babun mafarki wannan mala yace yayi wannan bayani ne dan jan hankali da fadakar ga masu hankali ba yayi bane dan ya dinga lissafa irin laifukan da mutane suke aikatawa sai babu na karshe al-babu ath-thalith wa ath-thalathun babu na 33 a cikin wannan littafi yi bayani tariqus sunnatul muhammadiyya a cikin wannan babin zaka ji bayanin wato sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi babil ihsan ababun ihsani wa bayani ma ahdathahu an-nasu fihi da kuma bayanin abinda mutane suka kirkiro a cikin sa min al-bid'i na daga bid'o'i ash-shaytaniyyati na shaytan as-sunnatu fi tasawwufi wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wato ihsani domin shi Sheikh Usman Danfodio ya fassara ihsani da tsufanci an fahimta kaga kenan yana da bambanci da irin fahimtar da wasu cikin sufaye suke fassara tsufanci shi Sheikh Usman Danfodio musamman muka dibi wannan littafin nasa to shi yana maganar tasawuf tsufanci yana nufin ihsani ihsani kuma ɗaya ne daga cikin matakan addini guda uku akwai musulunci akwai imani akwai ihsani wanda musulunci shine matakin farko daga shi sai kuma mataki step na biyu shine imani sai kuma kololuwa step na karshe shine matakin ihsani shi kuma ihsani nan Annabi ya fassara mai ihsani ba a bukatar ka fasa Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi malaika Jibril ya ce masa akhbirni anil ihsan ba ni labarin wai shi ihsani nan wannan martabar ta ihsani ne ce ita yace an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yace ihsani shine ka kai wani mataki imanin kai kai wata irin daukaka ta yanda in kana bauta Allah kamar kana ganin shi kawai haka kake ji kawai eh kawai kana Allah madaukakin sarki yana sanya maka wani irin shi'uri da kake ji a ranka duk lokacin da kake bauta Allah sai kaga kamar ga Allah kana ganin shi wannan matakin farko kenan a ihsani idan baka kai matakin ka dinga ibada kamar kana bauta Allah kamar ga Allah kana ganin sa ba to kuma akwai mataki na biyu shine ka bauta Allah kamar shi yana ganin ka duk lokacin da ka zo ka tsaya ka dinga ganin Allah sai yana ganin ka wannan shine misali ina fata an gane kamar yadda zamu fassara zamu ji kuma abinda Sheikh Usman Danfodio yake nufi a ciki yace amma tariqus sunnatul muhammadiyyati fi babil ihsan amma game da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a babin ihsani alladhi huwa babu tasawuf wanda shine kuma babin sufanci anan maganar sufanci ta shigo cikin maganar ihsani fa huwa to in baka san menene sufancin da danfodi yake magana a kansa ba shine dai ihsani wanda manzo Allah yake ka bauta Allah ka baka na ganin ka in baka ganin shi yana ganin ka fa huwa an yaqtadi kullu wahidin bima kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu fihi kaji ba shi sufancin da Sheikh Usman Danfodio yake magana akai shine musulmi ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya tabbata Annabi ya yi in kai haka kai sufi ne kawai duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yi to kawai ka dinga yi in ka ji ana maganar sufanci Sheikh Usman Danfodio ya ce kai ne sufi na hakika wannan kai ne sufi na gaskiya wanda ba ka kura tabbaci tafarkin manzon Allah daidai da kiftawar ido an fahimta ka riƙe wuta kana kan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko rawa ba ka yi to wannan kai ne ainihin wato sufi na gaskiya wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adamu ghaflati al-'abd fi kulli ibadati rashin rabkanar bawa a cikin dukkan ibadar wannan yana daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kada bawa ya zama yana gafala a cikin duk wata ibada da in za ka yi sallah da tsaro hankalinka duk abin da zai yi da batin din attention ɗinka ka samu waya ɗin to kai kokarin kawar da wannan abin ka tattara hankalinka guri guda ya zamanto Allah madaukakin sarki kawai kake hararo in za ka yi sallah haka, in kana azumi duk da babu wanda yake ganin ka, amma kana ji cewa Allah yana ganin ka. Daga duk abin da aka hana mai azumi ya yi ba ka yi. In ka samu kanka a gurin saban Allah, ba za ka iya saban Allah ba. Me yasa? Saboda Ubangiji Ta'ala yana ganin ka. Kawai kana jin haka, duk inda ka tafi, ina kasuwanci ne wallahi ba ka iya shiga wani, ba za ka iya cin amana. Me yasa? Saboda Allah Ta'ala yana ganin ka. In dan siyasa ne kai ka samu mukami, wallahi ba su iya cin amanar talakawa, ba su iya sa ta kwandala cikin kudin al'umma, ba su iya banka. Me yasa? Misali, kana ji cewa Allah Ta'ala duk da cewa ka ƙara jirka ba wani ba lallai a gane ba, amma Allah zai gane. To tun da Allah zai fahimci ka ƙara jirka, to ba za ka ƙara. Idan ka je neman aure, ka je zance wajen wanda kake zuwa wajenta, ka fito ba kowa a gurin, amma wallahi ba za ka iya gaya masa maganar banza ba, ballantan haka kai hannunka ka taɓa ta. Me yasa? Saboda Ubangiji ka san yana ganin ka kuma ya haka. In ka zo kai ma'auni ne za ka auna abu, wallahi ba za ka iya sauya mudu ba. Ba dan in ka tare za a gane ba, sai dan Allah zai gane, shi yasa ba za ka sauya mudu. In kai malami ne, wallahi gaskiya za ka faɗa. Domin lokacin da Allah Ta'ala zai cikiye ka a kan abin da ka faɗa ɗin nan, ba mai ƙwatarka, za ka ji kake tunawa. Ba ka kallon duk waɗanda suke gabanka, ko misali su ji daɗi ko ka ji daɗi, kawai abin da ka fahimta na gaskiya za ka gaya. Ba yanda za ka yi ka yadda ka ci amanar Allah da manzansa, sabi da ka nemi yadda mutane. Me yasa? Sabi da irsali. To shi ne duk abin da mutum zai yi, kada ya gafala a cikin bautar Allah Maɗaukakin Sarki, kada ya gafala. Fi kulli ibadati, a cikin dukkan bautarsa, hatta ka annahu yara maula, har kai ka ce yana ganin Ubangiji. Ba wai ganin mutane ba, ko ba kowa wallahi ba zai iya. Ba zai yi ba daidai ba, ba zai iya yin ƙarya ba, saboda gani yake Allah yana jin sa. Ba zai iya sata ba zai iya shaye-shaye ba, ba zai iya zina ba, ba zai iya dukkan wasu laifuka ba. Me yasa? Saboda yana jin Ubangiji sai yana ganin sa, shi ne matakin ihsani. Amma haka na mantawa da Allah ka yi sako, ka manta da mala'ikun da suke rekodin ka je kai sako, ba ka kai wannan matakin. Za ka shigo sallah, ka tada sallah, amma tun daga kabbara harama har assalamu alaikum wa rahmatullah, kawai gangar jikinka sai gabaɗi tunaninka yana walwaje. Ga ka a ofis, ga ka a kasuwa, ga ka a unguwa, ga ka kana kaza, ga ka duk gabaɗi a tunani, gabaɗi ya riga ya mamaye, ka gafala kawai a tsaye bautar kake, amma gabaɗi ka gafala. Shi ne malam yake cewa yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rashin gafalar bawa cikin dukkan ibada da zai, hatta ka annahu yara maula, har ma ya din wato ya zamanto kamar yana ganin Ubangiji. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih al-Bukhari, saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi yazo cikin sahih al-Bukhari, fi jawabi mal ihsan, a cikin bayanin ko amsar menene ihsani. Yace an ta'abuda Allah ka annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsani shine ka bautata wa Allah kamar kana ganin sa, kamar kana ganin Allah. Cikin magabata akwai wanda yana sallah yace wallahi in yau za a tsin yanzu za a turo mala'ika ya zara ransa, ba zai iya karawa, ya kurma ne, ba zai iya kara ibada sama da wanda yake. Ya take totur din ya kai kwano, inda za a ce ga mala'ika ya tsuguna yana jiran su ya gama sallah ko ya gama ibadar da yake zara ransa, ya ce ba zai iya karawa ba. Haka nake ko haka kake, dan sauwa dan kadan kake dan ya ga wani dan lokacin da sabah Allah rago kuma ka shiga sha'ani. To wannan shine ka bauta wa Allah kamar ka annaka tara, kamar kana ganin Allah. To ka gaya min yaya ingancin ibadar zai zama, yaya nutsuwar za ta kasance lokacin da bawa yake bauta wa Allah kuma yana hararo kamar gashi yana ganin Allah. Kai ka san wargi ba zai shigo ta wannan gurin, kai ka san shagala ko gafala ba za ta shigo wannan gurin. To sai aka ce idan ba ka ganin Allah, ba za matsayinka bai kai ka dinga ganin haka ba, fa innahu yara, ko inda in ka samu kanka gurin da za ka saba wa Allah, ya kake tsammanin wani irin ƙarfin hali da ƙeƙashewar zuciya za ka yi kana hararo ga Allah yana kallon ka kuma kana saba masa? shine fa in lam takun tarahu fa innahu yara kana jin cewa ga Allah ta'ala fa yana ganin ka fa yana jin duk abin da kake fada duk abin da kake yi Allah madaukakin san yana ji yana kallo yana kuma sanar da abin da kake inda kana jin irin wannan inda imanin ka ya kai wannan matakin ba wai sai an sa maka yan sanda ba ba sai an sa maka wasu jami'an tsaro ba ba sai an zuba maka ido ba ba za ka iya yin abin da ba daidai ba me yasa ka kai wannan matakin da aka mutu ya kai wannan matakin ba abin da yake kallo sai Allah madaukakin sarki sai haduwarsa da Allah duk kun yi kaɗan ya ɓata lokacin sa wajen wai kuna kallon sa wai za ku gano yana yi ko baya ba kun yi kallo ba ya kai matakin da kawai Allah madaukakin sarki kawai yake da haka in ya tashi yin aiki mai inganci zai yi tashi bauta wa Allah in ya tashi yin abu yana inganta shi ya kyautata shi domin ya san mahaliccin sa yana kallon sa amma lokacin da kake kotan kurciya ba ta irin wannan tunanin shi za ka ke kotan kurciya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah kamar yanda na ga malam Isa wajiri Allah ya ji kansa da rahama a wani kasar an nuno shi yana bayani yace mutane sun mai da Allah abokin wasan su kamar an samu basilla ana ikira wa mutane da Ramadan Allahu akbar Allahu akbar sabi Allah ana a kaman tashi wal qiyama yanzu duk mutumin da yake da irin wannan matakin na insani ka gaya mun yaya za a yabi yan faki baya wa sai lada duk ya in mutum yana da irin wannan ya zai haƙinci Allah ya zai haƙinci matarsa ya mace za ta haƙinci mijinta ya mutum zai haƙinci yayansa ko yayansa zai haƙinci shi ya mutum zai haƙinci makotansa ya mutum zai haƙinci abokan mu'amalarsa in duk da wannan tunanin to da in an kai wannan matakin to za a ga ba magantan sai an sa wa mutane wasu dokoki da wasu kawai kawai ya ɗauki mutum Allah ya ba mu ikon kaiwa wannan matakin wannan hadisin ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihin littafin sa a kitabul iman a babu su'al jibril annabi sallallahu alaihi wasallam an al-iman wal islam wal ihsan wa ilm as-sa'a sai ka wannan hadisin riwaya abi huraira Imam Muslim shi ma a cikin kitabul iman ya fitar da wannan hadisi a babu bayanin iman wal islam wal ihsan wa wujubul iman bi ithbat qadarillah subhanahu wa ta'ala wa bayan ad-dalil ala at-tabarri mimma la yu'minu bil qadr mimma la yu'minu bil qadr wa iglad al-qawl fi haqqi kuma sai ka wannan riwaya ta Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam muraqabatu Allah bi fi'l al-fara'id wan nawafil yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ababun sufanci sufanci da ma'anar ihsani muraqabatullahi bi fi'l al-fara'id wato shine muraqabar Allah madaukakin sarki wajen aikata farillai wanda wafili da nafilu ne mutum ya dinga jin shi muraqaba shine dai ka dinga jin Allah yana ganin ka dan haka duk lokacin da ka zo zaka yi farilla to zaka yi ta irin farillar da kila ba lalle kai kana ganin maki ne take ta karshe irin wanda ake cewa ibadar ban kwana mutum ya zo sallah ya dinga ganin daga wannan sallah kila kuma sai dai a alƙiyama ba zai ƙara yin ta ba to inda mutum yana jin irin wannan wata irin sallah ne amma da yake ba ma kawo mutuwar a gaban mu ba ma hararo Allah madaukakin sarki da girman sa yasa muke saba masa rashin hararo girman sa yasa muke wasa da farillan sa masu yin farillan kuma sun zo sai a cika farillan nasa da kiri da wasanni da kafara yake cewa wannan wafil da nafil bili wa fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya min ma tarattu 'alayhi wannan hadisul qudsi ne Allah ta'ala yace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bawa na bai kusanta ba zuwa gare ni bi shay'in da wani abu ahabbu ilayya da nafi so min ma tarattu 'alayhi kamar irin abin da na farlanta shi a gare shi babu yanda za a yi bawa ya samu kusancin Allah madaukakin sarki sai ya kiyaye farillai ya zama duk abin da Allah ya ce tilas kana yi duk abin da Allah ya farlanta shi baka wasa da shi farkon zama wali ke matakin zama wali ya zama farillai baka wasa da shi sallolin nan guda biyar a kan lokacin su kuma yin su yanda ya dace azumin watan ramadan baka wasa da shi aikin hajjin kana da iko ka je kuma ka yi shi kamar yanda annabi ya koyar da shi zakka ba kwata lokaci yana yi zaka tsaye da komai ka lissafe zuciyarka ka fitar da hakokin Allah kuma ka ba waɗanda Allah yake ka ba su kuma irin yanda yake ka ba su duk farilla in aka ce abu farilla ne ba ka wasa ne to Allah madaukakin sarki ce bawana ba zai samu kusanci zuwa gare ni ba da wani abu na ibada komai girmanta da na fi so ya nemi kusanci zuwa gare ni sama da abin da na farla ta ba wannan sai ce wala yazalu abdi bawana baya gushewa ya taqarrabu ilayya yana ƙara kusancewa zuwa gare ni bin nawafil da nafil fili sai nan bayan farilla kuma sai ka dora da nafil fili za ka ƙara samu wani kusanci zuwa ga Allah can farilla ka kiyaye ta dama Allah madaukakin sarki ya ce summa awrasnal kitaba alladhi nasqafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi waminhum muqtasid waminhum sabiqun bil khairati bi idhnillah Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya ya raba bayinsa zuwa gida uku yace awrasnal kitaba alladhi nasqafaina min ibadina mun gadar da littafin mu ga waɗanda muka zaba cikin bayin mu faminhum zalimun li nafsi a cikin bayin nan namu akwai masu zalunta kansu ومنهم مقتصد على كل ذا قوي متكيتا ومنهم سابق بالخيرات على كل ذا قوي وند سن ايرا تابا cikin musu ba wajen aikin alkhairi zalimun li nafsi malaman suka tinne wanda duk abinda Allah yake ayi yana yi amma kuma yana aikata haram duk farin nan yana yi kuma yana yin wanda ma aka ce kada yi ma'ana yana bin Allah kuma yana saba wa Allah wannan zalimun li nafsi muqtasidin suka ce shine wanda duk abin da aka ce farin lazi amma duk na jina komai ba me zaka faɗa na falalan na jina ba zai kazo ka ce ga wata sallah an yi ta aljanna ake shiga raka a gife na jina ba zai yana cikin irin sahabban nan wani sahabban nan da yazo ce ya mankin Allah ka tura mana Mu'adh bin Jabal ko wani ne kama da wannan cikin sahabbai farko ma cewa irin larabawan kauyen nan ne ce ya mankin Allah na zo zan yi tambaya kuma zan tsananta wajen tambayar nan yace babu ne tambaya yace dan aikenka ya gaya mana bayan mun shiga musulunci mun kalmar shahada yace za mu salloli guda biyar kullun na farilla shi kenan na farilla yace eh shi ke kai ka gaya masa ni yace eh to kai Allah ne yace ka gaya mana ni yace eh Allah ne yace da mu yace to na gane wannan dan aikenka ya gaya mana cewa duk watan ramadan za mu azumtu wannan wata har ya kare haka ka gaya masa yace ko kai Allah ne yake gaya mana mu azumi Ramadan yake ya Allah ne yake gaya mu shi ko wannan ma na gani yace kuma dan aikin kai yace duk shekara za mu mutumin da yake ta fitar da zakka zai tara kudin sai ya lissafi ya fitar da zakka ya kaza ya kaza sau daya a shekara haka ne Allah ne ya umarce ka haka yake yi aka tafi aikin haji sai da ya gama rukunin musulunci ne yace wannan su ne shiga cikin musulunci ne su ne farillan eh banda su ba wani farilla yace eh yace to ba dadi ba tsari ni biya nan zan kaya na baka lafiya dan kan daga baya a zo a ce mu an samu kari ba ragi ba kari ni iya nan zan tsaya na ka duk abin da aka ce farilla zan yi amma na fila sai dai masu izini ba zan ya ji yayi tafi annabi ya ce in yayi gaskiya zai shiga aljanna kici in dai abin da ya faɗa ya tsaya akan wannan zai shiga aljanna ai ga wani sahabi ma yazo ya tambaya ya ce ya ma'aikin Allah idan sallaitu baka tubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu alhalal wa harramtu alharam wa lam azid ala zalika shay'an adkhulul janna qala na'am ya ma'aikin Allah idan na tsaya iya sallolin farilla kawai na kuma yi azumin watan ramadan kawai na halatta halal na haramta haram sai shiga ban ƙara komai ba akan ka sai shiga aljanna annabi ya ce kwarai shi to akwai muqtasidin shi muqtasidin shi ne duk wata falala da zaka gaya masa ta wani azumi wallahi sai ramadan kaje ba a ce ba ga wani tasuwa da ashura ya kare zai girgida kai Allah ba da lada ga wani cuta ta shawwal na'am ay Allah ba ku lada ku ba fi ga wani azumin arfa duk yana jin ka amma wallahi ba zai ba amma ramadan shi daga ramadan sai ramadan sallolin farilla yanzu da an yi sallar ijabi ka da gidansa shafa ido wuce shi ke je ku kai shi da yayi iya farilla raka a tal fajr sai dai ku fita yau ku kan iya farilla yayi sallah raka a bizai to wannan shine muqtasid shine wanda yake ga kinan da yake abin da to amma shi irin wannan yana tsayawa kai da fata yayi farilla ba ko kuma sabiqun bil khairat sabiqun bil khairat shine wanda kuma wannan shine hanyar da su tafi zama aslam ka zama sabiqun bil khairat shine duk farilla kana yi kuma duk lafiya ba kana yi shi sa Allah ta'ala ya kira wa'annan ɗan wannan ajiri kira su sabiqun bil khairat domin a iya samun wata matsala a lahira wani aikin da suka ba na bulbulin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce kiwa da buwa ciki shi ne kamar su yi din aka in ka zama ba ka yi na bulbuli kamar ka yi jaraba ba su yi ko yaya idan ainihin wato makin ka ya gaza ka gaba ka da wani abu da zai tallafi wannan exam ɗin kaka ka haihu shi ne sabiqun bil khairat ina fatan gare to don haka sai Allah madaukakin sarki a wannan hadisin qudsi din yake cewa bawa na ba zai gushe ba yana ƙara matsowa yana ƙara samun kusanci zuwa gare ni bin nawafil ta hanyar nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi sai Allah madaukakin sarki ce fa idza ahabbtu kuma kaga in na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u li zan zama jinsa da yake ji da shi Allah ta'ala ce zan zama jinsa takaddaran Allah ta'ala ya zama kana ji da jin sa wato jin Allah madaukakin sarki Allah ya zama jinka wani irin abubuwa zaka ji an fahimta duk wasu abubuwa wanda Allah ta'ala baya so Allah zai hane ka ji zaka ji ba ka san jin su kuma ma in malaruwa ta zo zai ka ji su bisa larura amma ko wucewa ka zo wuce amma ba za ka kunna su ko kuma kai ka daya ka ji su saboda Allah ta'ala ya ce zai zama jinka da kake ji yace wa basarahu alladhi yubsiru bihi Allah ce zan zama ganin sa da yake gani aka ce da kina gani ba irin naku yana da hange ba irin hangen ku saboda shi yana gani ne da ganin Allah da aka in yayi hasashe yace ai kaza ina nuna muku kaza za fa iya samun kaza ko kika zo kai in zai ga an samu maza saboda yana da firasa amma yanzu sanan wayadahu allati yabtishu biha Allah ta'ala ce zan zama hannunsa da yake damta ko yake daukan abu da shi warijilahu allati yamshi biha kuma zan zama kafarsa da yake tafiya da ita haka duk inda zai taka gurin da Allah ya yarda ne aje nan zai taka da kafafuwan wala in sa'alani la wabiyanna sannan ce wallahi idan ya roƙe ni sai na bashi an kai wata kokora kawai da ya zama mutumin Allah ya zama Allah ta'ala yana kaunar sa da haka Allah baya so ya nemi wani abu wajen sa hana shi yasa Allah ya bashi tabbaci ce wallahi in ya roƙe ni sai na bashi wala in ista'azani law uizanna yace kuma wallahi in ya nemi tsari na daga wani abu da yake tsoro wallahi sai na tsari wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito cikin kitabu Riqaq باب التواضع يكاو ان حديث اللي لفظه سجوا دا ابي هريرة اللي قارا مسير دا حديث اللي دي من عادالي وليا شير اصل الحديث حديث البخاري ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم يرى دك سنة من ذنق الله صلى الله عليه وسلم مراقبة الله واتو مراقبة الله بشرط المحرمات دبر الابو وان دا الله يحرم لاغتان عنجي امنا ainihin wato muraqabatullahi bi fi'il fara'id wan nawafil to nan kuma muraqabatullah ka dinga jin Allah yana ganin ka wannan shi yasa duk wasu abubuwa da Allah ya haramta ba za ka yi shi kabiriha wa sagiriha manya-manyan laifuffuka da ƙanana wa'anda Allah ta'ala ya haramta ba za ka yi ba wa tarkil makruhat kai ba ma haram ba ma na haramun ba da barin abubuwan da Allah ya karhanta abubuwan da suke ma ababan ƙi ne ba su kai haram ba وكون الاهتمام بترك المنهي اشد من فعل المامور sabida kasantuwar himmantuwa da mahimmantar da barin abin da aka hana ashadd shine yafi tsanani min fi'l al-ma'mur kama da aikata abin da aka umarni li'anna al-awwala domin shi na farko kaful kamewa ne wa huwa ashal shi kuma wannan shi yafi sauki min al-fi'l kama da aiki an fahimta shi na farkon in aka ce kakkai kaza kakkai kaza kakkai kaza kakkai kaza wannan ya fi sauki kamewa ne kakka ta giya baka ta ba kakkai zata baka yi ba kakkai ƙarya baka yi ba kakkai zina baka yi ba to wannan ya fi sauki min al-fi'l sama da a ce kashi cikin dare kai sallah ka ana mukum kun san yi alwala da ramadan kakkata komai tun daga fitowar alfajir har zuwa faduwar rana zaru kudin ka naira na gugan naira kana kallo raba wa wasu talakawa Allah ya ce ka raba mu waru miliyan 1 da wajen rabi ka je kai aikin haji waru wani adadi na dukiya ka raba yan uwanka da makotanka wanda suke cikin bukata Allah ya kuwa hana ina ba ta gane to shine yake cewa domin kar kai wannan kawai ta za ta yi to shike sai ka tsaya tak ba za ta yi amma yi to a nan gidan su ka shi sa sai yake cewa wannan na farkon wato barin abin da aka haram aka hana ya fi sauki sama da aiwatar da abin da aka yi umarni wa min qawa'id ash-shar yana daga ka'idojin shari'ar musulunci أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح أن جلب أن دفع المفاسد حقيقة تنقل المفاسد أرنا أولى سيكو تنشنت من جلب المصالح كما دجاو مصلحة نعم أن درء المفاسد to dafa ne amfani da shi anna dar al mafasid yayi anna dar al mafasid hakika kun kude al mafasid barna aula shi yafi min jalb al masalih kama da jawo maslaha jawo amfani wa ya fahimci wannan kaida anna daf al wannan lafazin kuma suna cewa daf al madarrat aula min jalb al manafi duk kaidar دفع المضرات مقدم على جلب المنافع هكا تتكاوى لك ايضا معنى تنك ايه ابن دزي في ترشي اكي فارق باتر واحد سما دجاو ابن دزي امفاني ناشا بعد وانا مصالح يلزي كان هذا وانا سيدة شبا اوغو وانا هنن نوا الكاكي وانا هنن نوا دوكي سيدة شبا سنان سيدة جي هو مكفر alkakin zaka tafi ko dutsen zaka tafi abin da kaga in mai hankali ne kai wannan abin da zai ci ka ji zaka tafi amma in mutum ya ce ya tuno alkaki fa akwai zaki har koma ji ake a cikin zuma kai kunne har rawa yake ana cin sa ya tuno dadin sa yake bari ya tafi akwai matsala ko ila alkakin ba zai ci ba domin wannan dutsen yanzu ya hangamu bakin ya fashe bakin ga gafe kuma a je jinyar baki ba magana kan alkaki to wannan ka'ida ce ta addinin musulunci shi yasa an kaje asibiti wannan ka'idar ake bi in ka je da gulando ko jambo ba kana zuwa kawai sai da kai dan gata ne ba a so kai tsalle ko kai tsini ko kai wane ne ko shi kenan sai kawai a debo zuma ko a debo sukari a jika kawai yayin fama a ciwon ka sai dawo a sai dan gata ne kana ihu kila zan sa wasu a ci sun bankare ka sai rubuke ka a dauje ciwon a dauko ainihin sinadarai a sa ana sa albakashi ana gungunjiya ana rarrade fatar mutum yana ta zamba da ihu ko sannan sai kuma a dauko maganin sai a sa sai a sa bandeji a nake sai a fito bayan kwana biyu zai game ciwon ya warke farkon abin da aka fara yi daful madarrat daful mafasid barna da ciwon da cutar da ke ciki da kwayoyin cutar da ke ciki su aka fara wankewa aka sa abubuwa aka wanke yana kumfa yana komai mutum yana ciwo aka abin nan sannan kila a kawo aidin ko wani abu na iodine a sa mutum ya sake tsalle ya ciwo a sa masa abin nan bayan kwana biyu zai ga ya kafa tawar wannan ka'ida ce ta addinin musulunci kullum musulunci barna yake fara tunkuɗewa kafin ya kallo maslaha ina fatan gani walihada kila saboda wannan ka'idan ne ma kila aka ce in lam ta'budillah fala ta'asi in har ba za ka bauta Allah ba to ka saba ba ta zo ta ka'ida in lam ta'budillah in har ba za ka bauta Allah ba lam ta'asi to ka saba ba tashi kai sannan lafiya kace kai ba za ka yi ba to yige nan kwanta kai bacci kake yi dudu na ba ta gane yawa an ce je kaga masallaci can ana karatu kace kai ba za ka je masallaci ka saurari karatu ba ko kuma kakka zauna a majalisa ta gurma an bayyana kakka zauna a majalisa ta gurma aka ce ga mabukaci ba shi sadaka kace sadaka ba dole bace ba ka bayar ba to kuma kakka taimaka yan kwaya ka ba su kudi su sai kwaya in lam ta'budillah fala ta'budu in har ba za ka bauta Allah ba ka fasaka ba وفي صحيح البخاري قال مصاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت لما كفارا نجي سوى دينجا كيا ايوا ابا تكر ولو كنت نجي سوى دينجا كيا ايوا كان يوسي باما تنكر اتي يبين دو تمنتي حمسون دو حمسون دجي كيكو منافو يمسون دو كنا يجي باتي دا يقولك باكو يبيبي na'am to yanzu muna da mutuna mun ci arbain to bari mu ƙara wa min dariqi yake cewa fi sahih al-bukhari min hadith abi huraira yana cikin sahih al-bukhari hadithin abi huraira ma nahaytukum anhu fajtanibu وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فقال الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه أبند نهنيكم نتي كركي فاجتنبوه كني سنتشكا وما أمرتكم به أبند نأمرتكم نتي كي كذا كي كذا فافعلوا منه وكأيك تاشي ما استطعتم إيه إيه كاقا أنا اللك المأمور على الاستطاعة دون المنهي لسهولة الاجتناب وكان لو ان حديثن علق المأمور وزع الله صلى الله عليه وسلم سيرم يدنفر يراتي المأمور امرني على الاستطاعة كان كامل اكاسي وزع الله يتي ابن لنا امر شو في ايا ايكم اما كاغا دون المنهي شكما ابن لأكا هنا باعتي شو واكو هم ايا ايكم ba za a ce kan ku saba wa Allah iya ikon ku ba sai dai a ce ku bi Allah iya ikon ku me yasa saboda bin Allah ya fi wahala sama da safa ina ba ta gane ya fi wahala sama da saba masa to shi yasa kaga anan ma sai annabi yake ma nahaytukum an wa abinda nahale ku nake ka ku fajtanibuhu ba wani zancen ba wata wata kawai ku ni san cewa ku وما امرتكم به اما ابنده انا امرتكم ده كو ايكتا شي فافعلوا منه كو ايكتا شي مستطعتم يا كيكم علق المامور على الاستطاع كذا سي النبي علاقنت الاستطاعه سامي ايكون علاقنت المامور ابو وند يامرني على الاستطاع عشان سامي ايكون دون المنهي اما بند ابو وند يهني لسهوله لجنا بسبب صوت اني كانتر ودند يهني abin da ya hani yana da saukin nisanta amma abin da ya umarni yana da wahala a aiwatar na ba za mu bayyana wa min dariqi sunnati sallallahu alaihi wa sallam adamu li'tiqadi al'abd bi annahu khairu min ahad yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rashin kudurcewar bawa cewa yafi wani ma'ana yana daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka dinga jin tafi kowa karka dinga jin cewa tafi wani li'annahu la yadri mal khatima mutum bai san me ya karshen sa ba in yanzu kana ganin tafi wani saboda kana bin Allah kana kaza kana kaza ka san karshen wanda zai zama to yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam karka dinga nuna tafi wani domin baka san karshen ka ba ولو كان بحسب الظاهر انه خير منه كودا غرغدان abinda ya bayyana ya fi wani din to kada ya dinga ganin ya fi wani koda a zahiri gaje na ganin wancan ba wani zuwa masallaci ke yi sai bai ma cikin kaza ba sai kaza amma shi kullun yana tsawon gaba da shi ake kuka sallah da shi ake ribiya duk sallolin da yana samu sa a cikin jami'i wannan abu ne mai kyau amma kada wannan ya rube ki kada ganin kafi wani don baka san karshen yanda zai zama ba koda a zahiri ko gaji ya bayyana tafi wani to kar zuciyarka ta dinga baka wannan safa wa fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna lalle ɗayan ku zai danga aiki irin aiki ɗan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha har sai ya zama tsakanin su da tsakanin aljanna illa zira'un an taki ne kadan bai fa zira'i ɗaya ba fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafi na kudura wanda Allah ya kaddara cewa shi dan wuta ne sai kuma ya masa rigaye fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai ya aikata aiki irin na ɗayan wuta fa yadkhulu an-nar sai ya shiga wuta wani dabda karshen rayuwarsa wallahi kawai sai ga ya fita hali mutumin kirki a farko yana kaza da kaza ma karshen rayuwarsa sai ga ruduwa da wannan aikin ya sa shi kuma ya saki layi yana sakin layin kuma wani zai ce ai wani zai ce ai ai ta zuga shi rana ɗaya ba ka fi taɓa yi ba yi kawai ka ɗan yi wannan kawai ɗaya ka ɗan yi mana ai rana ɗaya ne daga ba ka kuma ba kila ajalinka ne lokaci yana aikata zai zo kaga yanzu maimakon ayyukan da ya faro na kirki kaga ba da su ya cika wani kila wani fati aka daina shi sau ɗaya bai taɓa shan giya ba ranar da ya sa ya sha kuma aka je shi lumpul aka yi shiga yake zai yi wanka kawai shi ke na ya mutu a cikin ruwa ana tsamo giya mutu yanzu karshen aikin sa giya ya mutu a cikin ruwa bisa al'amarin Allah yana da banko ko kaga in har karshen shine matsala ba hawan bane saukar al-a'malu bil khawatim kuma za Allah yake ayyukan ba farkon ba karshen san ka taho da nagartar kai ta addu'ar Allah ya sa ka dawwama kuma ka dore a haka har karshen rayuwa wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar domin hakika ɗayan ku zai aikata aiki irin na ɗan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har sai tsakarin sa da shiga wutan bai fi ɗami ɗaya ba bai fi zira'i ba kada zai rage ya shiga wuta domin rayuwar ta ta zo ƙarshe dab yake da mutuwa kawai sai Allah ya masa tawfiki fa ya amal fa yasbiqu alaihi alkitab sai wancan littafin da Allah ya rubuta shi asali dan aljanna ne sai ya masa rigaye fa ya amal bi amali ahli aljanna sai ga sau ɗaya ya aikata aiki irin na yan aljanna fa yadkhulu aljanna sai shiga aljanna yanzu wannan dan ba yahudan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi dan ba yahudi ne a yahudanci ya tashi ba shi da lafiya annabi ya je duba shi da ya je ga halin da yake ciki annabi sai ka musulunta sai ya kalli baban sai ya ce a ɗaya ajin kasu shi ma baban na ka da yahudi ne sai ka yi wa baban kasin biyayya kawai sai ya kalmar shahada yana kalmar shahada sai ya mutu a duba mutumin da ya kashe mutane ɗari ɗin mutum ɗari ya kashe amma a ce duk yake da mutuwa sai ya tuba kuma Allah ya karɓi tubansa ya kuma kudurci zai je aikin kirki a wani gari kawai a kan hanya sai ya mutu ka duba wani shi kuma tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi aka fita jihadi aka je aka yi yaƙi kafin a raba ganima ana yaƙin kawai ya ga wata falmaran ta burge shi kawai ya ɗauka ya ƙone kuma aka kashe shi a wannan yanayi an zo ana tawani shi ma ya shahada annabi yake bal huwa fil nar sai wannan dan wuta ne fi aba'ati gallaha akwai wata abaya wata ƴar falmaran da yake sa ta a cikin kayan ganima ba raba karshen shi ne matsala ina ta mutum ya taho din ya ta addu'ar Allah ta'ala ya sa shi za a yi ta addu'ar Allah ya sa mu cika da imani shi ne cika da imani to Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cikawa da imani wannan hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabu Badu'ul Khalq babu bikirin mala'ika ya kawo wannan hadisin da muka karanta hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wannan Imam Muslim ya kawo hadisin a cikin kitabul qadr babu kayfiyata khalqil adami fi badal ummihi wa kitabati rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqawatihi wa sa'adati shi ma sai kawo wannan hadisin da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda insha Allah sai mu tsaya a nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuran da muka yi Allah bada kusan sarki ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.